أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. سرارو بركم مدري بركم مدساكي سادوا أتمنى يشيري نام من البركة نام جباتانا جري شيرين دا كوميتين الحواريون كي أوكن نون كاموكو أدك ماكو أديري ون اللوكتش idan ba mu manta ba, wancan mako muna tare da ɗan uwa Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale Baban Tariq a cikin mawdu'in matsayin sahabbai da ahlul baiti a cikin shari'a ta addinin musulunci, inda malam yayi mana bayani dalla-dalla akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da darajojin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su da irin ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya ba su duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara waɗannan sahabbai ɗaukaka ya haɗa mu da su cikin aljanna maɗaukakiya. Malam ya fara mana bayani akan ahlul baiti da suwaye ahlul baiti da ma'anar kalmar ahlul baiti sai lokaci ya cin mana, kuma muka yi alƙawari insha Allahu ta'ala wannan makon za mu dawo mu ɗora akan wannan gaba ta ahlul baiti. A daidai wannan lokaci mai sauraro ne muka albishir cewa muna tare da malam Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale a cikin wannan zauri namu na yaɗa shirye-shirye. Akamakallah mai sauraro ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allahu ta'ala zan koma gefe in baku da malam domin ɗora a cikin wannan karatu namu. Akamakallah tafaddal mashkura.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى منا مغنى أكم مسأين سهب بيد أهل البيت شريع المسلمين. To mun yi batun sahabbai, yanzu kuma za mu gangara ɗaya ɓangaren mai mahimmanci ahlul bait. Idan aka ce ahlul baiti ana nufin wasu mutane da suke da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kamar yadda na gabatar a muƙaddimar wancan karan cewa suna da sunaye da suka shahara a larabci guda biyar, kila mu mu ƙara a Hausa mu ce guda bakwai ko takwas, bakwai ne amma suka fi shahara. To ya kamata mu kalle su kowanne mu faɗe shi da irin mahangar asalin sunan ko kuma daga inda ya fito. Suna dai na farko ana cewa ahlul bait, alifun da ha'un, alifun da alhamza a samansa sai ha'un, ahlul bait. Kamar yadda ake cewa ahlul qibla, kamar yadda ake cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram. To kuma ana ce musu alul bait, kamar yadda ake cewa sabran ala yasir fa inna masirakumul janna, ala kenan zai zama alifun ne da madda akansa sai lam. Kuma ana ce musu itra, kamar yadda yake cikin hadisin Gadir Khum wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kitaballahi wa itrati, itrati sune ahlul baiti. Sannan kuma suna na uku ana kiran su da suna, wato suna na hudu kenan ana kiran su da suna as-sada, jam'i ne na as-sayyid kenan, duk ɗaya sai a ce masa sayyid fulan, wanda da Hausa shi ne muke cewa sidi. Yawanci in ka ji an ce na sidi ko ta sidi sai ka kaman ana danganta su da wannan ɓangare. Sannan sai suna na biyar kuma ana ce musu shurafa, jam'i ne na sharif wanda guda ɗaya sai a ce sharuwa ne, da mu a Najeriya kenan mu ce sharu, gidan sharuwa ne, sharuwa ne, alhaji sharuwa ne, ko sharu malamwa ne. To wannan su ne sunaye biyar da suka shahara a larabci. Mu kuma da Hausa muna ƙarawa da jadda, sai jadda jikar rasulu. Sannan kuma wasu suna ƙarawa suna na bakwai su ce jika, wani lokacin kawai an ce alhaji wa na jika to wai ana nufin sharifi ne kamar yadda zaka ji duk da dai ba gamannan suna ne a ko ina da ina ba. To wannan sunayen guda bakwai a Hausa, guda biyar a Larabci, kowanne zai iya zama suna shar'anta na shari'a wanda za a iya kiran ahlul baiti da shi. To amma yanzu abin da ya rage mana shine sai mu koma mu ga kalmar ahlul baitin idan aka faɗe ta me take nufi. To asali in aka ce a alu shay'i, alu da alifun amma mai madda a kansa, asali min ala ya ulu ne idza raja'a, idan ya koma ya tattara a waje kaza. To yawanci alur rajuli in an ce alim mutum, alayen mutum, to ana nufin wa'anda yake tattarawa ya koma zuwa gare shi, suke tattarawa su koma zuwa gare shi, wanda kuma malamai suka yi saɓani wajen bayanin su waye. Magana ta farko aka ce su ne wa'anda tafiya ɗaya ta haɗa su suke da manufa ɗaya, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani kuma da wannan ma'anar. Daga ciki kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan Fir'auna, annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab. Sai zanto Allah yake cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, su wa'annan kafirai din za a dinga bujiro da su zuwa ga wuta da azabarta a cikin kabarin su kenan, kamar da malamai suka yi bayani, safiya da marece, akwai azabar safi akwai azabar marece kafin a tashi alkiyama kenan. Wa yawma taqumus sa'a, ranar da alkiyama kuma ta tashi, sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce sai a ce adkhilu ala fir'auna, ku ɗauki mutanen da suke tawagar Fir'auna ku shigar da su mafi tsananin azaba wacce ta fitar kwanciyar kabari. Kenan ala Fir'auna ba wai iya ƴaƴansa da matansa kawai ba, duk wanda suke kan aƙida iri ɗaya da matafiya ɗaya. Kamar kuma yanda Ubangiji subhanahu wataala ya kira wani wanda siyasa ce ta haɗa su da Fir'auna amma kuma imani ya raba su. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wato wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. To wani mutum mummuni min ali fir'auna, wanda ya fito daga jam'iyyar mutanen Fir'auna, dan haka kaga alu anan tana nufin wato wanda suke tare da mutum kenan. Shi yasa ma Abu Talib baban Sayyidina Aliyu, lokacin da aka Abdul Muttalib afwan kakan su Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka zo kamar yadda Ibn Hisham da sauran malaman siyar suka rawaito, lokacin da Abraha ya zo da giwayensa zai ruguje Ka'aba, to a lokacin yayi wata waka yana tawassuli da Ubangiji subhanahu wataala, yana wa Allah kirari akan ya zo ya ceci wannan daki. Yayi cewa Allahumma innal abda yamna'u rahlahu famna' rihalak wansur ala ali salibi wa abidihi al-yawma alak. Yace Allahumma innal abda yamna'u rahlahu, ya Ubangiji Ubangijinmu, kowane mutum yamna'u rahlahu shine yake zuwa ayarinsa ya ba su kariya, famna'u rihalak kai maka ba wa ayarinka kariya, wansur ala ali salibi, Allah ka taimaka a murkushe ma'abuta bautar cross shine gicciye salib, wa abidihi ko ali salibi wa'anda suke masu gicciye, wa abidihi da masu bautawa gicciyan, al-yawma a wannan rana suwa zaka taimaka su murkushe su, alaka wa'anda suke mabiyanka, tunda su suna takamar cewa su mabiyan Allah ne duk da cewa suna da gumaka a cikin Ka'aba, amma suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. to kaga anan wansur ala ali salibi wa abidihi alyawma alak abinda yake nufi da al'alu anan sune wa'anda suke ma mazuwa wannan waje sannan magana ta biyu kuma aka ce abinda yake nufi da al'alu shine wato matar mutun da ƴaƴansa da zurriyarsa wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi amfani da wannan ayar a cikin alqur'ani da irin wannan ma'anar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake bada labarin matar Fir'auna ko da yake wannan da waccan asalin ma'anan ne lokacin nan take cewa rabbibni li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawm adh-dhalimin okay ashe ba ma ai amfani da kalmar al din ba ba ita nake so in zo ba ubangiji subhanahu wataala ya yi amfani da kalmar a wacce ma'anar da alu lut kamar yadda ya faɗa fa zakara jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun sannan kuma kaga wannan kenan yana nuna dukkan wa mabiya addinin da annabi lutu yazo da shi shine addinin musulunci amma can Allah subhanahu wataala ke cewa illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in sai dai mabiya addinin annabi lutu lallai mu za mu tsayar da su baki ɗaya kuma Allah ya ce inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar kaga ala lutin mabiya addinin da annabi lutu alaihi salam yazo da shi kenan haka zalika kamar da na faɗa an yi amfani da kalmar a ma'anar ƴan uwa ko kuma afuwan mata da ƴaƴa da kuma zuriya ga baki ɗaya wannan zamu ga a cikin waƙoƙi na Larabawa da yawa wanda wannan ba shine majalin ba majali ne ba bigire ne da zamu ambaci wa'annan da yawa ba to sannan sai ma'ana ta uku kuma aka ce abinda ake nufi da alur rajuli sune iya wa'anda za su ci gadan sa cikin ƴaƴansa banda matansa wanda kawai sune zurriyarsa banda wa'anda suke sune matansa wannan sune maganganu guda uku da kai sai mu tafi kan kalmar ahlu ita ma kalmar ahlu malamai sun ba ta irin wannan ma'anar suka ce tana zuwa da ma'anar ahlur rajuli sune atba'uhu mabiyansa wasu kuma suka ce ahlur rajuli shine matarsa da zurriyarsa wato kuma suka ce ahlur rajuli sune iya zurriyarsa kawai banda matansa wasu kuma suka ce iya matansa banda zurriyarsa amma idan muka kalli ayoyin alqur'ani zamu ga ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da ita kusan da wa'annan ma'anonin da yawa daga ciki ubangiji subhanahu wataala ya raba ta a cikin ƙarya yace cewa inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya rijzan min as-sama a cikin suratul ankabut kaga ahli hadhihi alqarya mazauna wannan alqarya duk gabaki ɗayan su sannan ubangiji ya raba ta a cikin littafi ya nufu ɗayan su mutane kamar yadda ya faɗa ahlul kitabi a wurare daban-daban wa anzalna allazina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b a cikin ayat suratul ahzab sannan kuma ubangiji subhanahu wataala har ila yanzu ya danganta ta zuwa ga ƴan wuta yace cewa inna zalika lahaqqun takhasumu ahli an-nar lalle wannan labarin da ake gaya muku gaskiya ne ƴan wuta za su yi cece ku ce tsakanin wanda suka batar da su da wanda su kuma aka batar da su din sannan Allah subhanahu wataala ya danganta ta zuwa ga mutanen Madina yake cewa falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa a cikin ayar suratul Taha ta tarihin annabi Musa ka falabista sinina sai ka zauna tsawon shekaru fi ahli madyana a mutanen Madina sannan Allah ya ambace ta da ya raba ta a cikin Madina gari kamar da Allah ya ce wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum lokacin da yake magana akan munafikai wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina kaga ahli al-madina ɗan gari kenan to sa'annan an yi amfani da ita din da ma'anar ahlul baiti ma'abota gida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin kisar annabi Musa يروى النبي موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم شن ينزو جاي مكم أنا ونجدا وند أنجدا زاس يكربرين ونن دا سرق مكشي sannankuma za su yi nasiha da sauki za su kuma kyautata masa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ambace ta game da abin da ya shafi matar Annabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti sannan kuma an yi amfani da ita a cikin ayat suratul ahzab innama yuridullahu liyadhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wanda tana nufin matan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan an yi amfani da ita an raba ta zuwa jikin ma'abota masu zikiri Allah subhanahu wata'ala yace fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna ku ambaci masana wa'inda su ba su manta da abin ba ba su gafala gabaransa ba to haka zalika ubangiji ya raba ta a jikin taqwa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira shine ya cancanta a ji tsoransa kuma shine mai yin gafara haka Allah ya ce wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha kaga bi ma'ana ahli taqwa kenan to a taƙaice a babban abin da yasa muka kawo wayannan maganganu da kuma bambance domin mu fahimci cewa ahalin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai sun yi maganganu akai dangane da abin da ya shafi hakikanin abin da ake nufi da shi inda mu koma maganganun malaman lugha wa'anda har yau har gobe in aka samu sabani akan wata kalma ta addini in dai har ta larabci ce to su ake komawa wanda yawanci za ka ga wasu mutanen suna da san bin san ransu da kuma san zuciya idan al'amarin ya shafi abin da suke so su tsayar da hujja ne akai sai su koma wa'annan malaman amma kuma idan abin da ake tsayen musu da hujja ne akai kuma sai su bijirewa wannan magana ya kamata duka abin da ya shafi lugha a koma wajen malaman lugha ajimi suka ce in Allah ya sa suka yi ittifaki akan ma'ana daya to ya zama wajibi mu karbi wannan ma'anar in mas'alar tana da alaka da shari'a mu koma wa alkitabu was sunna idan magana ta fito kararar fili shikenan in kuma an samu sabani to a koma aji mutanen da suka fi kusanci da lokacin da Qur'ani ya sauka me suka ce game da wannan abu sai a koma littattafai ingantattu a malaman lugha sun yi ittifaki akan cewa kalmar ahal da kalmar al kalmomi ne guda biyu wanda suke da ma'ana daya kamar yadda Ibn Manzur a cikin rijalu a cikin lisanul arab yake cewa alur rajuli ahluhu an aka ce alur rajuli ana nufin ahluhu da alu da ahlu duk daya ne wa alu wa alu llahi wa alu rasulihi sallallahu alaihi wasallam an aka ce alu llah ko ahlu llah ko alu rasulillah ko ahlu rasulillah sallallahu ana nufin awliya'uhu masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka yi imani yace asluha asalin kalmar alu din ma ita ma daga kalmar ahlu ne da kalmar ahlu aka samu ta yace thumma buddilatil ha'u hamza sannan ha'un din aka maida ita alhamza fasarat fi taqdiri a alu sai kuma in aka kwatanta sai zama a alu falamma tawalatil hamzatani da aka samu alhamza guda biyu a hade abdulus saniyata alifan sai suka mai da tabin ta zama alifun sai zama alu kamar yadda aka yi a kalmar adam da akhar da sauransu wannan zaurace ne sannan ya kawo wannan baitin da na kawo na abu na abdul muttalib inda yake cewa wansur ala ali salibi wa abidihi alyawma alak wannan maganar irin ta ibn faris ya faɗa a cikin mu'jam maqayis al-lugha sannan irin ta al-azhari ya faɗa a cikin tahzib al-lugha irin ta da yawa daga cikin malaman lugha suka faɗa wanda ba a samu wani sabani daga malaman lugha ba kuma dukkan su suna kawo misalai da ayoyi na al-qur'ani kamar ayar kisa annabi ibrahim umratu qa'imatun fa dhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فنندك إسحاء النبو موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فسورا تو wannan game da abin da ya shafi al-urful lughawi kenan ta'arifi na lugha idan muka dawo ta'arifi na istilahi kuma a wajen malamai abinda malamai suka ce shine idan aka ce ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan kalmar ma in aka ce ahlul baiti aka yi shiru ta zama kusan sananniyar kalma ce a shari'ance da kuma a al'adance ana nufin waɗanda suke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ce to wannan at-ta'rifin lugawi din wannan ma'anar da aka fara tayari tana nan a matsayin ta bata canja ba illa dai a kalli me ake so wani irin sako ake so a isar to kuma sai a dubi waɗannan ma'anonin da aka bayar guda hudu sai a dauki wacce ta dace misali a idan muka koma salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yazo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da wannan su hadisin ka'ab ibn ujrata Allah ya kare yadda a gare shi da kuma hadisin abu humayd as-sa'idi Allah ya kare yadda a gare shi da yake cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sauran hadisai na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda a cikin Allahumma salli ala muhammad riwaya guda 6 ko 8 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد دكما كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دكما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد شن على إبراهيم نكم على آل إبراهيم sannan kuma a can a wabarik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ali ibrahima innaka aminu majid shi ma a ɗaya ruwaya kuma fil alamina ruwaya hudu kenan sannan akwai kuma inda aka yi cakuɗa nan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima da aka zo wabarik ala muhammadin wa ala ali muhammad sai aka ce kama barakta ala ali ibrahim ibn al-qayyim yace in ka jiji ruwayoyin gaba ɗaya babu inda aka haɗa salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim kuma can ma wabarik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fadan shida ahalin sa a salli da kuma barik amma a wajen ibrahim a salli in aka fadi ibrahim anan to a can ma za a fade shi ba ahalin sa in aka fadi ahalin sa anan to can ma za a fade shi ba shi za a fadi ahalin sa ko kuma a fadi ibrahim anan can kuma a fadi ahalin sa ko a fadi ahalin anan can kuma a fadi annabi ibrahim to gabaki ɗaya malamai sai suka ce anan in aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ana nufin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaba ɗaya duka sun shiga in aka zo maganar salati kenan
zan mun shigo
yawa insha Allah to amma kuma idan aka zo maganar haramcin sadaka to kuma duka wani wanda baya cikin matansa da zuriyarsa ya fita duk wanda baya cikin matansa da zuriyarsa ya fita saboda in aka ce ahlun nabi sallallahu alaihi wasallama ana nufin man tahrumu alaihi musadaqa wanda haramun ne su ci sadaka a cikin banu hashim da banu abdul muttalib da kuma wato matayen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cewa ummuna aisha Allah ya kare yadda a gare ta an taba kawo mata kyauta ta an kawo mata sadaka da aka kawo mata sadaka ta ce a mayar da wannan sadakar mu ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baya halatta a gare mu mu ci sadaka saboda wannan ya nuna kenan matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama su ma sadaka bata halitta a gare su ba suna cikin ahalinsa wanda ba za su ci sadaka ba to su wa'annan dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama din akwai kuma wa'anda suke daukar tsukakkiyar ma'ana wanda kuma ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i akan suna da nasu fifikon a cikin ahlul baiti su ne zurri wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware cikin banu hashim da banu abdul muttalib da kuma afwan alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas wayannan suna daukar ma'anar ahlul baiti a wani wani mafhumin ko kuma ce a wata mahangar wanda an aka fada kuma an cire matayen annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki to in ya zanto matsala ta ilimi ce wacce take da alaka da wayannan gidajen aka ce ahlul baiti to su ake nufi sannan kuma sai mafhumi na ƙarshe su ne ahlul kisa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya lallabe su a cikin bargo ya yace inna ma yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt, wanda ya hada sayyidina Aliyu da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da nana Fatima Allah ya kare yadda a gare su. To da wannan ne malamai suka ce kasancewa Ubangiji ya kira matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da suna ahlul bayt a cikin Al-Qur'ani da yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atayna az-zakata zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmati inna Allah kana latifan khabira. Wannan ba yana nuna iyama tansa ne ahlul bayt ba, kamar yadda a wannan hadisin na hadisin kisa wanda ummuna Aisha ta rawaito kamar yadda yake cikin sahihu Muslim cewa wata rana kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan, wata safiya manzo Allah sama ya fito wa alaihi mirtun murahhalun, wato da wani mayafi mai gira mai fadi min sha'arin, wanda aka yi shi da wani gashi aswad baki, faja al-hasanu, sai ga al-hasanu dan sayyidina Aliyu ya zo, fa adkhalahu, sai manzo Allah ce shigo kai ma, sai ya shigo cikin wannan bargo, kuma ja al-husaynu, sai ga dan uwan Hassan din Husaini ya zo, sai manzo Allah ya shigo da shi, sai kuma ga nana Fatima ta zo, sai manzo Allah ya shigar da ita, sai ga sayyidina Aliyu ya zo, sai shi ma manzo Allah sama ya shigar da shi, sai karanta wannan inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. To wannan ayar ba ta cin karo da wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna wa'annan su ma za su shiga shiga ta farko, kenan ya nuna ce hadisin yana karfafa shigar mata ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama, waccan kuma ayar ta nuna ce su ma matan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sun shiga shiga ta farko. Wannan shine abin da malaman sunna suka faɗa. Sannan kuma kamar yadda muka tabbatar cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti, ya zo a cikin hadisai da dama da suke nuna haka, wanda daga ciki akwai maganar hadisin ummuna Aisha din Allah ya kare yadda a gare ta, wanda yake Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaice shi bi isnadin sahihin ta hanyar Ibn Abi Mulaika, cewa wata rana Khalid ibn Sa'id ya aiko da ummuna Aisha sadaka ta zakka kenan ta saniya, sai nana Aisha ta ce a mayar masa, ta ce inna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana sadaqa, sadaka ba ta halatta a gare mu. Sannan ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad ta hanyar Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm daga wani mutum cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaice shi bi isnadin sahih, sannan Imam At-Tahawi ma ya rawaice shi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa anan fajama'a bayna al-azwaj wa dhurriyya wal ahl wa inma nassa alaihim bi ta'yinihim li yubayyana annahum haqiqun bid-dukhul fi al-ali wa annahum laysu bi kharijin minhu bal hum ahqqu man dakhala fihi. Yace abinda yasa ya ambaci zurriyar manzon Allah da matansa da ahalinsa, nassantawa ya karar dan kada ma a samu shakka, ya ayyana yayi bayanin cewa su dinnan wa'annan su suka fi tantanta su shiga cikin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Yace wa hadha kana za'irihi min atfi al-khass ala al-aam wa aksihi, da yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi. To da haka ce to a sai ce wa azwaji wa zuriyati, kenan ahlul baiti wani abu ne daban, azwaji wani abu ne daban, zuriyati a ce a ba haka bane. Ya ce wa ala ahli baitihi, to duka ahalinsa sun shiga ciki, amma sai ya ƙara zuriya da mata dan ya nuna maka kaffa ka zaci ba sa ciki, shine atful am ay khas ala al am. an faɗi maganar a gama kuma sai aka fito da wasu dan a nuna maka cewa su ma suna da muhimmanci a ciki to wa'annan ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallama kacokan din su suna da matsayi da daraja a musulunci wanda daga cikin matsayin su da darajar su yasa duk sa'ar da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati to sai an hada da su a cikin salatin saboda matsayin su da darajar su
kan kula ta fahimi ni fa cikin matsayin nan nasu darajar su da mun samu gaba ni sauraro cikin wannan dare kana tare da shirin magabata na gari tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Baban Gwale a cikin wannan shiri namu na magabata na gari wanda committee al-hawariyun ke daukan nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci duk mai sha'awar turo da sako ko tambaya ko neman karin bayani sai tuntuɓe mu takafofin mu kamar haka ko dai adireshin mu na email alhawariyuna@yahoo.com alhawariyuna@yahoo.com ko kuma lambar karta kwana sakon text message kadai banda bugo waya a lambar 0803-63-6-9 sai mun ji daga gare ku insha Allah sauraro mun shafe minti 30 da kusan daya a cikin wannan shiri namu malam yayi mana bayani akan ahlul baiti da rabu-raban su da bayanai masu fadi akan su Allah ya dauke sarki ya saka musu da alkhairi to zamu je gaba tafi a cikin wannan shiri namu akan Allahu sai mu dora
na'am to su wa'annan ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin ma mu tafi zuwa ga matsayin su da darajar su suna da wato bambanci ta fuskar matsayi da kuma darajojin da Allah subhanahu wataala ya sauke su akai da farko dai akwai wa'anda suke sahabbai ne a cikin su kamar sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi da sayyidina Abbas da Abdullah ibn Abbas da Al-Hasan da Al-Husayn da Ja'far da Aqil da wato da dai sauran wa'ansu wanda lokaci ba zai bari ga baki ɗaya ai hasarin su ma'ana a takaice su a cikin bayani irin wannan ba wanda su sahabbai ne to wa'anda suke sahabbai a ciki ko shakka babu sun hada matsayi iri daban-daban na daya matsayi na imani wanda mun sani cewa kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira dogon hadisin da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baffa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda bai yi aikin da zai kai shi sama ba duk wanda aikin sa ya zama sababin da yasa aka bar shi a baya to komai girman nasabarsa ba za ta dauke shi kai gaba da shi ba to kun ga kenan idan har mun fahimta ka zamu gane cewa farkon abin da mutum ke samun daukaka da shi a wajen Allah shine imanin sa da addinin sa to wayannan sun samu babbar daraja ta imani da addini sannan abu na biyu a duka cikin al'umman nan babu mai imanin da ya kai sahabbai da matsayi a wajen Allah to su ma ba alayance musu suna cikin sahabbai sa'annan kuma duk wanda yake takama da jini da dangantaka bai kai wanda yake da dangantaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to dan haka su din sun samu dukkan wayannan matsayi da kuma daraja dan haka ba za mu dauko wanda bai rayu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu hada shi a matsayi da daraja koda Allah ya bayyana da abubuwa na karama a hannunsa da wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama katokan a jumlace kurar dokin da suka tayar ya fi aikin da yawa daga cikin mutanen da suka zo bayan su gaba ɗaya duk abin da za su yi na ibada da mu'amala da komai da za su samu lada bai kai kurar doki ɗaya da suka tayar na yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili ko shi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wannan kuma misali ne ya zo ne a madrabul masal wanda kuma al'adadu la mafhuma lahu wannan an faɗa adadin ne don ya zama misali saboda haka su annabi sahabbai suna da wannan daraja to don haka duk wanda yake sahabi a cikin ahlul baiti yana da matsayin da wanda yake na ƙasa da shi ba shi da shi inda ya zo a cikin nasalu abdul muttalib zuriyar Abdul Muttalib da kuma cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to lalle yana da wannan matsayi da kuma daraja wanda kuma bai zama sahabi ba to ana kaunarsa ana girmama shi ana mutunta shi kuma yana da matsayin sa na ahlul baiti amma kuma kasancewar sa ahlul baiti ba zai ba shi matsayin sahabbantaka ba zai zama kasai ke da su al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya ji kansa da rahama da ya zo sharhin hadisin man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu yake cewa abinda wannan hadisi yake nufi shine annal amala huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajat al-akhirati aiki ne kadai yake sawa mutum ya samu matsayi a lahira kamar yadda Allah ya ce wal kullin darajatun mimma amilu kowa da kasani a duniya yana da matsayin sa sakamakon aikin da ya aikata a duniya a cikin suratul ahzab ahqab dan haka fa man abadihi amaluhu lalle wanda aikin sa ya bashi a baya ya zama sanadiyar barin sa a baya an yabluga bihi manazil al manazil al aliya ya zama bai kai shi ya samu matsayi na sama ba a wajen Allah lam yusri bihi nasabuhu dan haka nasabarsa ba za ta sa yayi sauri ya kai inda ake so ya kai ba ko inda yake so ya kai ba yake cewa fa inna Allah rattaba al jazaa ala al a'mal domin Allah ya kaddara cewa sai kai aiki zaka samu sakamako kamar yadda Allah ya ce fa idza nufiqa fi as-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun in aka busa kaho ba wani zancen ni dan wane ne jikan wane tare da cewa duk duniya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk matsayinka a wajensa ma'ana ta fuskar nasaba indai baka yi aiki irin nasa da yayi umarni ayi kai abinda zaka sami yaddar Allah da yaddan manzon Allah ba to nasabarka ba za ta amfana da kai komai ba وقد يكتوا كما وقد أمر الله تبارك وتعالى بالمسارعة إلى مغفرته بالمسارعة إلى مغفرته ألا ما ياتي ميقاوا وجنّي من غافر الساء درهم الساء تهنير أيك وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عضوة السماوات والأرض أعدت للمتقين سيك هذا ما تكما ستقواتكونا سوراك سنة درجة سنة متأي أما متأين سو درجة سو كشي كشي تي وإنن سنة غبدا وإنن وإنن سنة غبدا وإنن an karbo daga sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda Bukhari ya rawaito yake cewa an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi yana cewa urqubu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi kunga ku kula da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ahalin gidansa ma'ana ku girmama ahalin gidansa ku mutunta su kunga kenan wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin darajar su a ahlul baiti yazo a cikin sahihul bukhari daga sayyidina abubakar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da yaje ya samu sayyidina ali yace wallazi nafsi bi yadihi la qarabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati naran tsaye da Allah danjin annabi sallallahu alaihi wasallam su nafi kauna in sadar da zumuncin su fiye da dangina al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa rama a cikin hadisin abdullahi dan umar din can wanda imam al-bukhari ya wato yake cewa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sayyidina abubakar da yace urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti yace yukhatibu bidhalika an-nas nan magana yake da mutane wa yusihim bihi wal muraqabatu lishay'i almuhafazatu alayh yana musu wasiya ne domin aka ce urqub shay'an abinda ake nufi shine kai taka tsantsan ka kula da wannan abin ka kiyaye wannan abin to an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wata rana sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi da sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi ko kuma wata rana sayyidina Umar an shiga cikin fari da rashin ruwa ruwa yayi karanci saboda haka da ya tashi sai kirawo sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kare yadda a gare shi babban annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mun kasance sanda manzo Allah sama yake da rai idan an samu fari irin wannan muna zuwa manzo Allah ya mana ya roka mana na tawassulu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da manzo Allah ma'ana da addu'ar sa tunda yana da rai sai mu je mu sai mana addu'a ko shi da kansa ya mana addu'a to yanzu ya ubangiji ga baffan annabinka Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fasqina Allah ga baffan annabinka muna tawassuli da addu'arka kai mana ruwa sai Abbas yayi addu'a sai Allah ya shayar da mutane ruwa al-Imam Ibn Sa'd ya rawaito a cikin littafin sa Abbaqat daga cewa sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi da ya ji labarin an ce mutanen Madina sun sha alwashin in suka yi aran gama da Abbas a yakin Badar sai ta kubban sun sha jinin sa sai manzon Allah ya ce ya kwana bai bacci ba sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake kaunar dan uwan mahaifin nan nasa sai kira sai na Umar ya ce yanzu baffa na za a kashe da takobi sai manzon Allah sai sai na Umar ya ce to in je magana ma tunda an kama shi sai manzo Allah ya ce to ka iya zuwa da yaji ya sa mutanen Madina ce ku bani Abbas ka ce wallahi ba za mu ba da shi ba a kashe iyayen mu muna kallo sa annan kuma mu sake shi sai ya ce to in kuma annabi ne yake so sai ka ce an annabi ne kuma ba mu da ja sai ya ce to annabi sai sa ya ce ku bani shi suna bashi shi kafin su tafi sai ya ce aslim ya Abbas ka musulunta yace wallahi la islamuka ahabbu ilayya min islamil khatta ni gwanda ka musulunta akan babana ya musulunta saboda na san manzo Allah yana farin ciki da musulunta wannan halacci kiran da sahabbai suke wa manzo Allah sama akan ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shaykhul islam ibn taymiya ahmad ibn abd al harim al harrani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa inna umara ibn al khattab radiyallahu anhu lamma wada'a diwan al ata sayyidina umar lokacin da yazo da Allah ya sa daular musulunci ta fara samun kuɗi sai aka ce to yanzu ya kamata ai register duk wani wanda yake musulmi sananne to a sanya masa wani abu da za a iya bashi gurgurdan matsayin sa to sai aka ce amma littafin da za a yi na albashin a yi shi kowa gurgurdan abin da zai dauka kamar yanzu da ake in za a yi bota na manya-manyan shugabannin yan siyasa daban na permanent secretary daban na directorci daban mataimakan darakta muqaddasan darakta har izuwa dai kasa kowa gurgurdan level din sa to kai ka san yanzu aka zo ma'aikata kaga an fitar da bota kaga wani yana daukan miliyan 1 ka biyo kasa minimum wage kaga wani yana daukar 18,000 ba sai an gaya maka ba cewa mai miliyan 1 nan ya fi matsayi ai to a wajen sai na Umar sai muga lokacin da aka zo fada bada aba lokacin da aka zo bada albashi ya aka yi sai na Umar sai ce abu mutane kowa gurgurdan nasabarsa wanda yafi kowa nasaba da manzo Allah sama nasa yafi yawa dan haka fa bada aqrabihim fa aqrabuhum nasaban ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka hatta a cikin sahabban ma wanda yafi kowa matsayi a cikin ahlul bait shine Abbas dalili ko saboda shine ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to daga shi tunda shi zai ci gado tunda manzo Allah sama mahaifinsa ya rasu kakansa ya rasu Abbas yana nan a matsayin shine zai ci gadon mahaifi saboda ammi yana cikin mutum 15 da zai gado a matakin farko ma in ba uba ba kaka to daga shi kuma sai abnaul am ya'yan baffa su kuma ya'yan baffan in za a dauki na matsayin su da darajar su sai na Ali ya fi kowa amma kuma da za a dau high ranki na sahabbai matsayi da matakai na sahabbai shi kuma sai na Ali ya fi Abbas abinda sai ya fi Abbas saboda shi yana cikin as-sabiqun al-awwalun su ne farkon musulunta abu na biyu yana cikin cabinet ta Annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu wanda babu wanda ya kai su wanda su ne ake cewa al-khulafa'ur rashidun wanda suka yi halifanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-khilafatu min ba'di 30 sana wanda yake cikin hadisin Sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to dan haka sayyidina Ali ta wannan itibarin ya fi Abbas amma ta bangaren nasaba Abbas gaba yake da manzon da sayyidina Ali Allah ya kare da alaihin da shi baffa ne shi kuma sayyidina Ali dan baffa ne yawa in aka tawo kuma ƴaƴan baffannin sai a jira kowa gurgurdan nasabarsa misali Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi shi kuma ba za ka hada shi da wa'anda ba su kai shi matsayi batun da shi kasancewar sa bayan gashi dan baffa ne to sai ne amma kuma sai na Aliyu gaba yake da shi yawa kasancewar sayyidina Aliyu ga turakuta kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka nasabar ta karu musaha ga musahara kuma ga jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan sa ne sayyidina Abbas kuma ba shi Abdullahi ibn Abbas kuma ba shi da wannan
to ko aqilin mara suke wadi
yau ko aqilu yauwa shine har wani yake fada ala lisani Ali ibn Abi Talib yake cewa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine ko kuma yake cewa wa hamzatu sayyidu shuhada'i anni wa ja'farun alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'a al mala'ikati ibnu anni yace kuma wa bintu muhammadin sakani wa zawji menene manu manutun lahmuha bidani wa azmuha bidani wa lahmi sanace wa sibta ahmadin waladaya minha fa ayi fatan lahu sahmun fa sahmun
Allah abubuwa
yo yace na farko ga yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine Allah ya aiko shi dan baffana ne mahaifinsa baffana ne sannan wa hamzatu sayyidu shuhada'i anni in aka ce duk duniya a ware shahidai wanda yafi kowa shine hamza yace to kuma ni baffana ne in aka ce kowa ya nuna baffansa zan ce sayyidu shuhada'i anni yace sannan a duk duniya mutum ɗaya ne manzo Allah ya bada labarin cewa da ya mutu yana tashi da mala'iku suna yin sama fi ƙasa sa tare shine Ja'far al-Tayyar yace to mahaifiyata ce uwa ta ce ta haife shi yawa ibn ummi je baba ta ce ta haife shi sai yake cewa sannan kuma wa bintu muhammadin yar manzon Allah ka ce kan guda ɗaya da ya rasu ya bari sakani wa zauji ita ce a gidana ita ce matata sannan jininta da tsokarta ta haɗu da jinina da tsokata sannan jikokin annabi guda biyu wa sibba ahmadin waladaya minha wanda manzo Allah yake son su ai ayyana ne da muka haifa ni da ita yace to fa ayi fatan lahu sahmun ka sahmi wani mutum ne yake da irin kasan da nake da shi kaga ta wannan bangaren sai na Ali ya yi fintin kawai a cikin ahlul bait amma in aka biyo wannan matsayin da jerin Abbas shine gaba Allah ya kare
da Abbas da Hamza kenan matsayin su guda
yawa eh to amma kaga Hamza bai kai lokacin ba da wannan albashin ba tunda shi ya mutu tun a Uhud dan haka kaga albashin Abbas zai fi na kowa fa aqrabuhum nasaban ila rasul sallallahu alaihi wasallam falamman qadat al arab da aka gama da Laraba sai aka fado kan kuma baybayi wa'anda suke ba Laraba ba to haka diwani ya kasance a lokacin sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali a haka aka ci gaba da bayarwa kowa gurgurdan matsayin sa al-Imam az-Zahabi Allah ya kansa da rahama da yake tarjumar al-Abbas ibn Abd al-Muttalib yake cewa kana al-Abbas idza marra bi Umar aw bi Uthman Abbas in yazo hucewa sayyidina Umar da sayyidina Uthman in suna wurin wa huma raqibani in dai akan abin hawa suke nazala sauka suke sai ya huce sannan su koma su hau ta yaya baffan annabi zai huce suna kan abin hawa wannan yana nuna mana cewa ashe mutunta na gaba da kuma mutunta ne mutunci ko da gaba yake da kai wani abu ne da ya samu asali a musulunci suna ganin su za su sauka ba Allah ne ya ce ku sauka ba dole ba manzo Allah sai ce dukan dauka amma alama ce a al'adance kuma bata ci karo da komai na shari'a ba da sun ganshi sai su sauka dan haka ko mahaifi ne yazo wucewa ko wani malami da kake gani kana ganin cewa zaka iya yin hakan wanda ba zai ci karo da wani abu na yi wa Allah da manzo Allah sai da'a ba gaskiya in mutun ya samu ya iya yi to haka zalika kuma Ibn Sa'd a cikin littafin sa Tabaqatul Kubra ya rawaito daga Fatimatu بنت علي بن ابي طالب ارجدن سيدنا علي وتش سيدنا عمر يا اورا تكي تو ان عمر بن ابن عبد العزيز قال لها وترن سيدنا عمر دان عبد العزيز وندا يرس شكاره 103 يكي تي متا يا ابنك علي ياكي ارجدن سيدنا علي والله ما على ظهر الارض اهل بيت احب الي منكم نارن سيد الله دي الدنيا نان با وسو متاني ان جدا ده نكي قونا ايرنكم wala antum ahabbu ilayya min ahli bayti kai ni ko ɗan gidana ma nafi kaunar su nafi kaunar ku fiye da su sai na Umar idan aka je yaki aka dawo in aka tashi raba ganima yana kaddamar da jidda cewa su a cikin khumusi ake ba su wanda yake a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa alaka da manzo Allah sai na Umar yana ba shi kulawa da matsayi fiye da yadda yake bawa ragowar hatta ƴaƴan sa ma yazo a cikin طبقاتنا ابن سعد الله يقاري الداء قريش يكي تيوا دقاء سعد ابن أبي وقاس الله يقاري الداء قريش يكي تيوا ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس يتي والله بن تبقن وند أحضر فهما وند فهمت ستفق زوى لوكة عند أكي بقاتت ولا ألب لبا da wanda ya fi hankali da kaifin hankali wala aksara ilman da yawan ilimi wala auta a hilman da yawan tunani da hankali irin Abdullahi dan Abbas ya ce na ga sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi in matsaloli suka cakuɗe to yakan kirawo Abdullahi ibn Abbas saboda matsayinsa da kuma wato ainihin darajarsa to haka zalika matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama su ma suke da irin wannan matsayin da kuma daraja idan ka duba maganganun malamai da yawa akan ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama za ga al-imam al-qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama mai littafin ash-shifa yake cewa zagin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan annabi ko kuma sahabban annabi ko kuma ma ba zagin su ba a faɗi wata magana da za ta nuna kamar an danya kushe su da wani abu haramun ne kuma mal'unun fa'iluhu duk wanda yake yin haka tsinanne ne al-imam al-ajuri a cikin ash-shari'a a cikin babu zikir ijabi hubbi bani hashim babu ya ware guda babin da yake magana akan wajabcin dole ka so banu hashim ba wai alfarma za ka yi musu ba sai ka so su na imanin ka zai cika ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama yace wajibun ala kulli mu'minin wa mu'minatin muhabbatu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama banu hashim wajibi ne ka so su ali ibn abi talib da ƴaƴansa da zurriyarsa da fatimatu ma'ar manzon Allah sama da wa waladaha wa waladuha da ƴaƴanta wa zurriyatuha da dukkan zurriyarta wal hasan wal husayn wa auladuhuma da ƴaƴan hasan da ƴaƴan husayn da zurriyarsu wa ja'far at-tayyar da ja'far dan abu talib wa waladuhu da ƴaƴansa wa zurriyatu wa hamzatu wa waladuhu wal abbas wa waladuhu wa zurriyatu radiyallahu anhu shi sa ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama a cikin wato wannan laniyarsa yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu isma' kalama muhaddiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li mazhabin wa mawaddati alqurba biha atawassalu yace kai ni da kaunar ahlul baiti ma nake tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imam al-ajuri ya fadi magana doguwa game da abin da ya shafi san ahlul baiti akan wajibcin sa wannan kuma ita ce aqidar hanabila dangane da abin da ya shafi san ƴaƴan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-imam al-allama yahya ibn yusuf ibn yahya al-ansari as-sarsari al-hanbali wanda yana cikin malaman karni na 7 ya rasu shekara ta 1656 maghur suka kashe shi a cikin wata lamiyarsa mai girma da ya faɗa akan aqidar hanabila game da abin da ya shafi in an ce hanabila sune ahlul hadith sune as-salafiyya sune ahlus sunnati wal jama'a yake cewa wa azkuru shay'an min fada'ili ahlihi ففضلهم المشهور والظاهر الجلي هم العروة الوثقى لا هم العروة الوثقى لمتمسك بها ونور الهدى لمبصر المتأمل للمبصر المتأمل yake cewa zan fadi wani abu daga cikin falalar ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falalar su ta shahara kuma a bayyana take karara sune igiyar Allah mai kwari wacce in kai riko da ita ba za ta yanke ba sannan kuma haske ne na shari'a ga dukkan wanda yake mai basira mai tunani al-Sheikh Hafiz Hakimi Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-Jawharatul Farida fi tahqiqil aqida yake cewa babun fil khilafa babun da yake magana akan halifanci wa muhabbatu sahabatu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki in tsakuro mana baitika yake cewa كذا علي ابو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مصطهد فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والاجماع منعقد واهل بيت النبي والصاب قاطبه انهم نذب وحب القوم نعتقد والحق في فتنه بين الصحاب جرت هو السكوت وان الكل مجتهد والنصر ان ابا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا يتي كذا علي بان يفعل سيدنا أبو بكر دو عمر دو عثمان يتي تو كذا علي سيكما سيدنا علي الله يقاري الداء غريشي بالحق معتبد شيني الله يا كرفتيش دا غسكيا واندي يتي مرق شكافرتي sosekuma ya kawo maganganun da lokaci wata kila ba zai ban mu
ba shakka malam mun sojin fasar wannan dogayen baitoci masu cike da fasaha da hikima amma ba mu da yadda zamu yi lokaci ya riga ya cin mana Allah madaukakin sarki saka malam da alkhairi ya mai da shi gidan salafiya a wannan mabu'i da ya gabatar mana na tsawon makonni biyu muna fatan Allah madaukakin sarki saka malam da alkhairi ya bashi lada cikakke akan wannan gudunmuwa da a insha Allah akan ahlul bait dai ranan alhamis mai zuwa ranan 3 ga watan 8 kenan shekara 2007 da shi malam Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale da kuma Dr. Abdullah Usman Umar gadan kaya da Sheikh Lawal Abubakar Shu'aib za su gabatar da muhadara a unguwar Sheshe bakin bishiya insha Allah ta'ala lokaci kuma tsakanin magarba da isha إن شاء الله هنا الحميس إن النظام كنت إن شاء الله الله مروك جسر كي كيمو يكون أمفان الدمو لأب النظام سورارا أما دي دينكم تنقى الحواري من كي دي كي أوكا نوان كاموك وانا شيري أدك ماكو أديدي وانا لوكتي وانا مكي أدعا قريسو الله مروك جسر كي ساكا مسل الخيري شو قبان شرين سالس إدريس يا كاسي نكتر عمان شي أكل مصطفى ابن آدم sai wanda suke dauniya kama na malam Alhaji Gali Ahmad Dantata da Alhaji Jamilu Sani Sheshe Allah madaukakin sarki saka muku da alkhairi ya mai da ku gidan ku lafiya ni da na gabatar Alqasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kana lafiya